بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد الأمين وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kawo mu wannan darasi na yau, wanda shine majalisi na biyar daga cikin jerin gwanon darusan mu a wannan birni na Abidjan wannan shekara ta hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam 1447. Hakika wannan karatu da malam ya gabatar a yanzu ni ina iya kiranta bakan damiya. Dukkanmu muna da bukatar karatu irin wannan. Ni a tsakanina da shi da sauran malamai waɗanda suke malamanmu da kuma almajirai waɗanda suke tsare kunmu da ma waɗanda suke ƙasa da mu, muna da bukatar irin wannan wa'azi saboda mu ƙara daidaita tsakaninmu, mu kashe hasada da gaba da kyashi a tsakaninmu saboda ci gaban manufar da muka sa gaba ta addinin musulunci. ‘Yan kasuwa, sawaƙun harkar sana'arsu iri ɗaya ko ta bambanta, da waɗanda suke sama, da waɗanda suke tsakatsaki, da waɗanda suke ƙasa, suna da buƙatar irin wannan karatu saboda su ma su daidaita a tsakaninsu, kuma su nisanta shaitan daga cikin harkokinsu da al’amuransu, saboda kada hasada ta kashe musu samun albarka a cikin al’amuransu. ‘Yan uwa na dangi waɗanda suke da ‘yan uwantaka ta jini suna da buƙatar irin wannan karatu saboda ya zama an amfani juna, ba a cutar da juna ba. A cikin darussan da ya kawo, bayan hadisai da ayoyi da ya kawo a wurare da yawa, sai ya cike mana da misalai daga suratu Yusuf alaihi salam. Wannan sura makaranta ce gaba ɗaya. A daidai lokacin da yake karatun nan, sai ina ta tuno abubuwa da yawa, banda abubuwan da shi ma naje Allah ya bashi baiwar faɗansu, wanda waɗansu daga cikinsu ba karantawa ya a littafi ba, istinbati ne Allah ya bashi na abin da ya fahimta na yadda wannan sura take daidai da rayuwarmu ta yau. Wato, duk wanda yake karanta Al-Qur'ani mai girma da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya dinga ganin fa'idoji irin waɗanda har ya mutu ba zai gama ƙure su ba, kuma wani na gabansa ya zo ya ɗora a kai, kuma har ƙarshen duniya ba za a iya ƙure maganganun Allah da manzansa sallallahu alaihi wasallama ba wajen amfaninsu da tasirinsu a cikin gyaran rayuwa. Wato, ‘yan uwantaka, kamar yadda ya fara faɗa, ‘yan uwantaka ta addini ita ce ta haɗa mu, ita kuma tana sama da ‘yan uwantaka ta jini. Ita ‘yan uwantaka wanda addinin musulunci ya san da ita, kuma Al-Qur'ani ya ambata kala uku ne. Akwai ‘yan uwantaka ta ƙaumiyya, shi ne ƙasar ku ɗaya ko garin ku ɗaya, ko da addinin ku ba ɗaya bane, kuma ko da babu dangantaka ta jini, wannan ma ‘yan uwantaka ce. Akwai ‘yan uwantaka ta nasabiyya, ita ce ta dangantaka ta jini, ko da ba addinin ku ɗaya ba, ko da ƙasar ku daban-daban, wannan ma ‘yan uwantaka ce. Sai kuma ‘yan uwantaka diniyya, ita ce al-ukhuwatul islamiyya. ‘Yan uwantaka ta ƙasanci, ita ce abinda ya hada tsakanin annabi Nuhu alaihi salam da mutanensa, kuma aka ce qaumihi, ai addinin su ba dai ba, kuma ba duka ne suke dangantaka tare ba. Amma inna arsalna Nuhan ila qaumihi, mutanensa, wannan ɗan uwantaka ce ta qaumiyya. Shi yasa aka ce wa ila adin akhahum, dan uwansu annabi Hudu su adawa, wa ila samuda akhahum, dan uwansu annabi Salihu su samudawa, wa ila madiyana akhahum, su mutanen madiyana dan uwansu annabi Shu'aibu, ai ba dan uwansu na kani da wa bane, kuma ba dan uwansu na addini bane, amma Allah ya ce shi dan uwansu ne. Baka kai dan Cote d'Ivoire, duk wani dan Cote d'Ivoire dan uwanka ne, tunda kuna rike da passport iri daya. Dan Niger, dan uwan dan Niger ne, dan Najeriya dan uwan dan Najeriya ne, wannan yana da iyakansa. Iyakarsa ita ce kuna karkashin shugabanci da constitution guda daya. Ka taimaki ɗan uwanka ɗan ƙasar ku, karkai abin da zai rusa ƙasar, karkai abin da zai kawo tarnaki akan gudanuwar gwamnati da ɗan uwantaka ta ƙasar, wanda shine ka cika haƙƙin ɗan uwantaka. Idan an baka shugabanci, ka isar domin ka taimaki ɗan uwanka ne, koda ba akwai bambancin addini, koda akwai bambancin dangantaka, nan ka dubi qaumiyya, ka dubi ɗan uwantaka ta kasancewar garin ku, sai zama kana da kishin ƙasa. Wannan addinin musulunci ya yarda da shi. Irin wannan kishin ƙasa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya fi son Makka sama da ko ina, inda ba don Allah ne yace ya je Madina ba, wallahi ba zai koma Madina ba. Kuma inda ba don tsananin gaba da aka nuna masa saboda bambancin addini ba, ba zai bar Makka ya bar wani wuri ba. Anti ahabbul biladi ilayya walaula anna qaumaki akhrajuni minki ma sakantu ghayraki, haka annabi sallallahu alaihi wasallama yace. Wannan ita ce uhuwa qaumiyya. Shi yasa kuma annabi sallallahu alaihi wasallama duk wa'azinsa ya fara da waɗannan mutanen kafin ya je ga waɗansu. Kafin wa'azinsa ya zo Afirka, sai da ya fara da mutanen garinsu, ba danginsa ne kadai ba. Shi yasa da ya tashi ya tsaya ya ce ya bani wane, ya bani wane, ya bani wane, ai ba duka ne danginsa ba, amma ƴan uwansa ne na ƙasa, don haka da su zai fara. Shin kai kana da irin wannan kishi, kana da irin wannan kyakkyawar fata akan ɗan uwanka, ɗan ƙasarku su samu alherin da duk za ka iya? Wani mutum fa shi ne zai yi sanadiyar da ƙasarsa za ta rushe, wani mutumin shi zai yi sanadiyar da ƙasarsa za ta ci gaba. Idan ka yi da kyakkyawar manufa, kuma ka yi shi a matsayinka na musulmi, ko da ba musulmai ka taimaka ba, za ka samu lada idan ka yi shi saboda Allah. Abu na biyu shi ne ukuwa nasabiya, ɗan uwanka na jini. Wannan su suke mataki da ya tsara matakin ɗan uwa na ƙasa, waɗannan su sun fi kusa. Duk alherin da ka samu, kar ka manta da ɗan uwanka. Wannan ƴan uwantaka ita ma Allah ya kira ta ukuwa. Shi yasa a cikin ayoyin rabon gado zaka ji Allah ya ce akun akun akun, ko ya ce ukhtun. Ai wannan akun din ba irin nawa ila adin akakum huda bane. Fa in kana lahu ikhwatun, wannan ƴan uwantakar ba ƴan uwantaka bace ta qaumiyya, ba ƴan uwantaka bace, a'a ƴan uwantaka ce ta wato nasabiyya, ta ƴan uwantaka ta jini. In imru'un halaka laysa lahu waladun wa lahu ukht, ɗan uwa mace, wa lahu akhun aw ukht, wannan duka ƴan uwa ne. Irin waɗannan ƴan uwantakar shi ma musulunci yana so a kiyaye shi. Shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah yake idan zaka fara wa'azi wa anzir ashiratakal aqrabin, danginka ka fara da su. Shi yasa da ya tashi wa'azi sai ya fara da mutanen gidansa, daga baya sai ya je gaba. Duk alherin da ka samu ya kamata ka tuna da ƴan uwanka, yana daga cikin babban darasin da zamu koya a cikin suratu Yusuf alaihi salam. Ƴan uwanka, ƴan uwanka ne, baka iya raba wannan ƴan uwantakar, ko da su cutar da kai suke yi, kai kuma ka sama musu amfani. Shi yasa shi yace wa tuni bi ahlikum ajma'in, ku ɗebo ƴan uwanku gaba ɗaya ku zo ku ci arziki tare da ni, ni na samu kuma ku ci arziki. Duk mutumin da ya samu arziki amma ya zama inuwar giginya, ƴan uwansa suna cikin wahala amma na nesa suna samu, wannan bai cika ka'idar musulunci ta ƴan uwantaka ta waɗanda suke yake da haƙƙi akan su haƙƙi na farko ba ba daidai bane kuma ba gwaninta bace a musulunci saboda ƴan uwantaka ta musulunci ga dan uwana nan yana jin yunwa sai in je can gaba kuma ga wani saboda shi dan uwana ne na musulunci sai in kai can ga dan uwana anan shi dan uwana ne musulmi plus kuma dan uwana ne ajini to wannan yafi haƙƙi sama da wancan shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace kyautata wa na kusa wannan ƙari ne akan sadaka birru ne wasila shi da shi sadaka ne sannan gashi kuma tsada zumunci ne Allah madaukakin sarki kuma ya umarni akan kyautata zumunci to sai kuma ƴan uwantaka ta addinin musulunci wannan ƴan uwantakar takan tsara dukkan waɗancan saboda idan aka samu cin karo tsakanin ƴan uwantakar addini da ƴan uwantaka ta ƙasa to addinin musulunci shine a sama sannan idan aka samu cin karo tsakanin ƴan uwantaka ta jini da ƴan uwantaka ta addinin musulunci ƴan uwantakar addinin musulunci ita ce a sama wannan ƴan uwan koda iyayen da suka haife ka ne koda ƴaƴan da ka haifa ne la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum koda iyayen ka ne au abna'ahum ko ƴaƴan ka ne au ikhwanahum ko ƴan uwanka ne au ashiratahum ko sauran danginka nan addinin musulunci shi yake sama قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره Allah yake da ƴan uwa da iyaye da dangi da mata waɗannan dukkan su in sun saba da ƴan uwantaka ko kuma da haƙƙin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama to ana ajiye su a gefe sai a dauki Allah da manzon sa da waɗanda duk aka gina alaka saboda Allah da manzon sa wannan shi yasa addinin musulunci ƴan uwantakar ta take sama da kowace ƴan uwantaka jama'a mun fahimci wannan to tunda haka ne yanzu an samu dan uwanka musulmi wanda shi ɗan uwantakar da take tsakanin ku ba ta karewa idan wane wanka ne daga ya mutu wannan ɗan uwantakar ta kare kudin sa ma yanzu ba nasa bane ya zama nasa kai ma in ka mutu kudin ka ya zama nasa daga nan an rabe ta kare kenan shi yasa idan yana da mata daga ya mutu wannan matar kamar an riga an sake ta ne kai kuma zaka iya auren ta amma ɗan uwantaka ta musulunci ita ba ta karewa ko mutun ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tsakaninmu da shi shekara dubu da kusan rabi amma annabi sallallahu alaihi wasallama a lokacin da yake da rai saura shekara dubu da kusan rabi kafin a halice mu amma yana cewa wadidna laura aina ikhwanana yana cewa ina ma fatar ina ma da na samu damar ganin ƴan uwana aka ce su waye ƴan uwanka yace su ne waɗanda suka ji labari na su ne waɗanda suka ji labarina suka yi imani da ni wa lam yarawni ba tare da sun taɓa ganina ba mun taɓa ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ku yi haƙuri da gyaran nan ku yi haƙuri ba mu taɓa ganin manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallama ba mu taɓa ganin sa a hoto ba ba mu taɓa ganin sa a bidiyo ba ba mu taɓa jin sautin sa ba amma muka ce mun ji mun gani mun yi imani da shi Abu Lahab shi kuma dan uwan mahaifinsa ne shi kuma da bai yi imani da shi ba Allah ya tsine masa yace kuma sayasla naran zata lahab shi zai shiga wuta mu kuma da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yardar Allah zamu shiga aljanna me ya jawo wannan ƴan uwantaka ta musulunci ashe ƴan uwantaka ta musulunci ta fi ƙarfin ƴan uwantaka ta dangantaka wanda ita daga an mutu magana ta ƙare yanzu Abu Lahab ko da lokacin baya musulunci yana da haƙƙi akan annabi sallallahu alaihi wasallama na ƴan uwantaka ta jini amma daga ya mutu magana ta ƙare amma mu kuma bamu mazo ba amma ƴan uwantakar tana nan Allah ya kulla kamar yadda yanzu ƴan uwantakar take tsakaninka da mutum na ƙarshe da Allah zai halitta in dai mu'mini ne to jama'a tunda mun fahimci mu yanzu muna da ƴan uwantaka ta addini wadda ta tsara kowace irin ƴan uwantaka menene haƙƙin da muke da shi akan juna ne me ya kamata mu kiyaye? Abin da ya kamata ka kiyaye abubuwa guda uku ne, ko mataki guda uku akan kowane musulmi. Harki na farko shine kai iya kokarin ka ya zama ka amfanar da dukkan musulmi, iya gurgudun yadda zaka iya. Mataki na biyu shine idan ba za ka iya amfanar da musulmi ba, to karka cutar da musulmi. Mataki na uku shine idan ba za ka iya amfanar da shi ba, kuma ba za ka iya wato karka cutar yawa kai zama wannan. Mataki na biyu shine karka cutar da shi. Mataki na uku shine shi idan ya maka laifi kai kuma ka yafe. Amma mutane suna da bambanci daga matakin alakar ka da su da kuma yanayin da ake ciki wanda wanne zaka dauka. Amma waɗannan guda uku dole ka dauke su, yau ayi wannan, gobe ayi wancan, jibi ayi wancan, ko wanne da inda ya kama da kuma wane ne. Akwai wanda dole amfani zaka kama sa, akwai wanda ba zaka iya kama sa amfanin ba amma kai karka cutar da shi, akwai wanda kuma shine zai maka ba daidai ba. Yanzu ba ana bukatar kai ka kama sa amfani bane, ko ka tsare shi kai baka cutar da shi ba, a'a shi dole ya maka laifi, to kai kuma ka hakura. Waɗannan su ne abubuwa guda uku da suke tsakaninka da musulmi. Kai sai ka lura waye ya dace da wanne kuma a yaushe. Yanzu mataki na farko na ka kawo mutum amfani, ya kamata kowa daga cikin mu yawa kansa lissafi. Yanzu don Allah ni ina amfanar da mutane, idan ina amfanar da su ta ina nake amfanar da su? Duk mutumin da baya amfanar da mutane, to menene amfaninsa shi? Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce mafi alherin mutane shine wanda yafi kawo wa mutane amfani. Kowa da inda zai kawo amfani, wani amfaninsa na addini ne ka karantar da mutane addini, wani amfaninsa na dukiya ne ka ba mutane daga abin da Allah ya baka, wani amfaninsa na siyasa ne ka taimaki mutane da siyasarka, wani amfaninsa na iya mu'amala ne ka yi mu'amala kuma ka daidaita tsakanin wane da wane, wani amfaninsa na dattako ne zai iya kiran wane da wane ya sulhu kuma ya yi faɗa ya gyara matasa, a taimaka tare da gudumawarsa wajen gyaran al'umma da kuma su sun gajiya suna ganin yau sai su gyara gobe, ko da goben su ba tsana. Kowa da irin yadda zai bada gudumawa, don haka kowane mutum ya san ta ina zai kawo amfani. Yanzu Annabi Yusuf alaihi salam Allah ya ba mu labarin yadda ya kawo wa amfani wa waɗanda suka cutar da shi. To idan ba za ka iya kawo amfani wa wanda ya cutar da kai ba, to sauran ƴan uwanka waɗanda ba su cutar da kai ba, su wani amfanin ka kawo musu? Idan ba za ka iya kaiwa matakin Annabi Yusuf kai ka yi idfa billati hiya ahsan ba, mafi ƙaranci shine ka ce ka yafe idan an yi maka. Shi Annabi Yusuf sun cutar da shi, sun nemi ransa, ajma'u ala an yaj'aluhu, dukkan su ba ko mutum daya ba wanda ya canza ra'ayi, dukkan su suka ce a jefar da shi a cikin rijiya, ba fa a kore shi a garin ba, ba fa a masa manaƙisa kar ya samu admission ba, ba fa idan ya samu aiki a kore shi a aikin ba, ba fa kasuwarsa kuma ta tarnaki kar a rika masa ciniki ba, a jefa shi a cikin rijiya, kuma ku je ku ce wa babanku ya mutu kura ta cinye shi. Haba, la ilaha illallah. Amma a yi masa wannan, kuma ka ji matakan da ya bi na wahala a rayuwa duk saboda waɗannan mutanen. Amma a ƙarshe ya ce da su, ba fa ku ku zo ku ci arziki ba, wa atuni bi ahlikum, ku ɗebo iyalanku ba duk ku zo ku ci arziki, kuma hakan aka yi. Me zai sa ba za mu yi koyi da annabawa ba? A cikin addinin musulunci ba, koyarwar da Allah ya yi mana ita ce ba ma ɗan adam ba fa ka riƙa samar da amfani wa dabbobi ma, kuma za ka ga yadda Allah zai kula da kai. To ya ga wanda yake samar da amfani wa mutane, ya wanda yake amfanar da su kuma muminai, ya kuma wanda yake amfanar da muminan kuma ƴan uwansa. Ka dubi mataki mataki, karuwa ce fa ta taimaka da ruwa wa kare don kar karen ya mutu, sai Allah ya ce na yafe miki karuwancin kuma za ki shiga aljanna, kuma wallahi sai ta shiga aljanna. Taimako ta yi wa kare, amma yanzu wani ba wai fa ya bada ruwa wa dan adam ba, ruwan ne ake so a ba wa dan adam, sai a yi budget a office ɗinsa sai ya kwashi kudin sai ya je ya kashe shi kadansa idan ya so mutane su sha kazamin ruwa ko akan rashin ruwan su kuma su mutu. Ba ma wai a samar da ruwa ba, wani fa ba su da lafiya ne suna kwance a asibiti, sai a yanke kuɗi daga Ministry of Health, sai a ce an yi budget a turo ta office ɗinsa ya sa hannu saboda a siyo magunguna ko a biya likitoci albashi saboda a yi jinya wa waɗannan kar su mutu, sai ya bar su su mutu, kuɗin kuma sai ya cinye. Waɗannan mutanen bai fa san su ba balle a ce sun taɓa cutar da shi. Annabi Yusuf gidansu ɗaya fa suka hana shi ganin babansa shekara da shekaru, da suka hana shi ba koransa suka yi ba, suka jefa shi a rijiya, suka yi sanadiyar da ya koma ya yi zaman kurkuku bid'a sinin shekara da shekaru, amma ƙarshe ce da ku da danginku duk ku zo ku ci arziki. Don Allah mu ya muke mu'amala da mutane. Yanzu idan musulunci irin yadda Annabi Yusuf ya yi haka yake so ka yi, kai kuma sai aka kawo kuɗin mutane sai ka cinye, don Allah kai sai a je lahira kuma kai tsammani za a baka aljanna? Nisa mutane suke yaudarar kansu, mutum ya cuci jama'a bai tuna da wannan ba, ya je umra, ya je aikin hajji, ya biya wa waɗansu, sai tsammani wannan abin duka cin hanci ne wa Allah, sai Allah ya bashi aljanna. Haba, ai Allah ba azzalumi ba ne. To bayan dabbobi, akan wannan Al-Imamul Ghazali a cikin Ihya Ulumuddin yace wani daga cikin magabata ya taba fitowa a hanyar tafiya yana da kuɗi, sai ya zo wani gari sai ya ga lambu, sai ya shiga domin ya sayi kayan lambu ya samu ya ci. Yana shiga cikin lambun yana jira, sai ya ga mai gadin lambun wani yaro ne bakar fata, sai ya fita ya je karɓo abincinsa, sai karɓo abincinsa yana zuwa ya ajiye, sai ga wani kare ya biyo shi, yana jin ƙanshin abincin yana biyo shi, da ya ajiye zai ci, sai kamar a ce gurasa ce ko masa wanda yake dunkule-dunkule, yana yin haka zai ci, in karen ya ɗaga sai ya jefa masa, sai karen ya sauri ya cinye, in ya ɗauko na biyu zai ci, sai karen ya sake ɗago kai sai ya jefa masa, haka ya jefa masa duka ya cinye. Malu wannan yana gani baƙon, sai da aka gama sai ce masa wannan abincin fa, yace abincin rana na ne, sai ce za a kawo maka wani ne, yace iya abinci na kenan, a kowane guni nake zuwa in karɓo shine iya abinci na gaba ɗaya, sai gobe kuma, sai ce to ya kaba kare ya za ka yi, yace zan yi haƙuri ne, yace me yasa ka bashi, yace saboda garin nan ba kare gaba ɗaya, wannan karen baƙo ne, ban san nisan tafiyar da ya ɗauko ba, tun da ya biyo ni tsananin yunwa ne ya dame shi, shi yasa in na bashi na zo zan ci sai in gane ya fi ni jin yunwa, sai in ƙara masa, shi yasa na ƙare na bashi saboda tausayinsa nake ji, tun da ya yi tunani cewa yake inda bai yi tsammani zan bashi ba da ba zai biyo ni ba. Wannan mutum shi kuma sai wannan abun ya ƙayatar da shi, sai ya ce waye mai gonan nan, ya ce wane ne, sai ya je ya same shi, sai ce ina so in sayi gonan nan, sai suka yi cinikin gonar, sai ce na ga wani yaro a ciki ina so ya ci gaba da mun aikin gonar, shi fa ya ce bawana ne, sai ce to ka sayar mun shi mana, sai ce to na, sai suka yi ciniki, ya saye bawan, ya saye gonar, ya saye kayan da suke ciki gaba daya, sai zai samu yaron sai ya ce kai yaron kirki ne, kuma akwai tausayin al'umma a cikin zuciyarka, akwai alaman za ka zama mai alheri, kai yanzu ka zama nawa, ni kuma na ƴanta ka saboda Allah, wannan gonar kuma na baka ita saboda Allah. Kaga yanda amfani yake saman amfani, baka wani lokaci alheri, Allah baya taɓa barin alheri fa ya faɗi banza, ka taimaki kare, wannan ta taimaki kare, Allah ya ba ta lahira, wannan ya taimaki kare, Allah ya ba shi duniya, ta yaya kai in ka taimaki ɗan adam Allah zai barka? Duk arziki a hannun Allah yake. Mataki na biyu shi ne, idan ba za ka iya taimakonmu ba don Allah kar ka cuce mu, kar a baka namu ka cinye, mu ba mu ce ka ba mu naka ba, amma an baka kujera kana riƙe da wani abu na amanar mu, don Allah ka isar mana da kayan mu. yanzu galibin waɗanda suka fi cintar da wannan ka'ida ta ƴan uwantaka gafar ta malam sune shugabannin da Allah ya ba su amanar mutane. Saboda a cikin mutane gaba ɗaya in ka lura waɗanda Allah ya ba su jan ragamar mutane da amana galibi ai da shugabanni ne da mawadata sai kuma malamai. Tsakani da Allah kukan da mutane suke yi akan malamai cewa ba su karantar da su ba babu wannan. Kukan da ake yi akan malamai kadai shine waɗanda a madadin su karantar da mutane addinin Allah tsantsa sai suna karantar da son ransu ko son ran waɗansu amma ba wai malamai sun daina karantarwa ba. Sai ka je mataki na biyu shine na masu kuɗi. Waɗanda suke bayarwa suna bayarwa, waɗanda ba sa bayarwa suna rowa, amma duk wanda ya maka rowar kayansa ya maka rowa ba kayanka ba. Kuna fahimtar wannan? A'ta qalilan wa akda, ai min malihi, daga kuɗinsa ne ya hana ka. Don haka laifinsa a wurinka shine ya ci shi kadai ya hana ka, amma ba ya ci kayanka ba ne. Amma waɗanda suke riƙe da madafun gwamnati da su da 'yan siyasa, kuɗin wa suke ci? Kuɗinku suke ci. Don haka su ne class ɗin da suka fi kowa cutar al'umma. Su suka fi kowa rusa wannan ka'ida ta ukuwa ta musulunci. Shi yasa kuma galibi in kaga ƙasa ta mutu ba saboda masu kuɗi ba ne, in kaga ƙasa ta mutu ba saboda malamai ba ne, saboda 'yan siyasa ne da ɓarayin gwamnati. Don haka idan ba za ka taimake mu ba kar ka cuce mu. Wannan kuɗi kafin a baka a ofis ɗinka sai da aka yanke cewa na abu kaza ne, saboda tsarin gwamnati ba a ma fitar da kuɗi sai an rubuta a rubuce cewa kuɗin na kaza ne. Kuɗi baya zuwa a banza a gwamnati. Duk kuɗin da kaga ya zo tun kafin ya zo an yi budget ɗinsa, kai ana ma yin budget sama da abin da ake da shi a hannu ne, sai a ce ana tsammani za a samu kaza sai a je nemowa. Ta yaya kuɗin da tun kafin a nemo an rubuta me za a yi da shi ya shiga hannunka kuma ka karkatar? To ya kake tsammani Allah zai yi da irin waɗannan mutane? Kai baka amfanar ba, kuma kai baka hana a cutar ba, sai zama kai ne kake cutarwar. To ku ɗauki darasi daga Annabi Yusuf alaihi salam. Shi damar da Allah ya bashi lokacin da ya gama zaman kurkuku da aka ce da shi innaka al-yawma ladaina makinun amin, yau kana da babban matsayi a wurin mu, inda ya ga dama sai ce a bani guest house in je in zauna in huta a rika kamun girki tunda na sha wahala, yanzu kuma sai in huta. Sai dora wa kansa ƙarin wahala sai ce ij'alni ala khaza'inil ard, a dora ni ministan albarkatun ƙasa, yanzu ne aiki zai fara. Sai zama ƙasar da da yake kaskantacce a cikinta yanzu ya samu ɗaukaka don ya taimake ta. Darasin da za mu ɗauka a nan shine duk damar da ka samu da za ka yi aiki wa al'umma ka amfanar da su, ka yi amfani da ita. Annabi Yusuf alaihi salam bai tambayi wannan adaba sai da aka bashi dama, yana samun damar sai je can kololuwa inda amfanin zai fi yawa. Kuma da Annabi Yusuf ya zo aiki yayi ta yi a ƙasar saboda a daidaita wannan talauci da fatara da ake ciki sakamakon fari. Ai kaji bai nemi ƴan uwansa ba, sai da aka yi waja a ikhwatu Yusuf fa dakalu alaihi, su suka zo baki ne ya nemo su. Irin yadda mutanenmu suke ka ɗebo ɗan uwanka daga ka samu ku cinye ba, sai dai gama gyara ƙasa ya gama kowa ya samu, har suka zo suna cewa a cika mana wata saddaq alaina a bamu gyara, inda ba su ga akwai excess ba ba su ce a ƙara musu ba. To amma da ya samu su ma sai suka samu. To jama'a mu ɗauki darasi a cikin wannan ta yadda zai zama wato ka samar da amfani in ba za ka iya bakar ka cutar. Mataki na ƙarshe shine idan an yi maka ka yafe. Yanzu wani za ka samu shi da ɗan uwansa uwarsu ɗaya ubansu ɗaya amma shekara biyu ba sa magana da juna, saboda babansu ya mutu da aka raba gado, yana zargin shi an danne shi an bashi gona kaza, ɗan uwan kuma an bashi gida kaza, kuma shi ya zaɓi wannan gidan dama yana so. Akan wannan dalilin ya sa ya yi shekara biyu bai yi magana da ɗan uwansa ba, ko saboda yana so ayi kaza wan ya taba mata ko kanin ya taba mata ya sa ba sa magana amma annabi Yusuf alaihi salam ba wansa ba yayyensa har mutum 10 kuma dukkan su ajma'u ba ko mutum daya ba tare suka taru akan ukutuluhu akashe shi kuma kun san wannan gabar ba fa komi ya musu ba fa mafarki kadai yayi shine laifin sa ba fa ya samu wani abu bane mafarki yayi baban yace da shi la taqasu ru'yaka karka ga ya musu in ka ga ya musu za su maka bakin ciki daga wannan bakin cikin da baban yayi tsoro yayi hasashe gashi ya zama gaskiya yau ka je abin da suka masa sun yi masa sanadiyar duk wani kaskanci a duniya dama mafi kaskancin abu a duniya ko ka zama bawa ko a kashe ka duka biyun sai da suka sashi a ciki Allah ne ya tsirar da shi da tuntunin ya mutu amma da yazo yace da su la tasriba alaikumul yawma ina so ku dauki darasi anan don Allah ɗan uwa shi tsakaninsa da su yace tsakanina da ku ba matsala to tunda kuma shi malan ne sai ya ƙara musu da wa'azi yace yaghfirullahu lakum Allah zai gafarta muku don haka ku je ku nemi gafara sai ya ƙara da cewa kuma sa'astaghfiru lakum rabbi ni ma zan taya ku roƙon Allah ya yafe muku la ilaha illallah wannan wata irin ɗan kwantaka ce ba fa shi ya yafe musu ba yace shi nasa ya yafe sai yace kuma ku je ku nemi gafarar ubangijin ku ya yafe muku ni ma zan taya ku roƙo kaga wannan ya nuna maka da gaske ke har cikin zuciyarsa akwai mutumin da zai ce na yafe amma ban manta ba amma shi annabi Yusuf ba fa ya manta ya yafe ba fa ya manta ba yace zan tsaya tsayin daka in taya ku neman gafara a wurin Allah kuma ba ma yanzu zan muku bar ta astaghfiru lakum sai an je daidai lokacin wabil arhari kum yastaghfirun ni kuma annabi ne in na fada za a karba don haka zan jira lokacin da ya dace don ya zama da gaske yake yi yanzu ba bakin cikin me za su ci a duniya ba kawai zai yi a'a yana fatan su ci a duniya kuma a lahira ma su je aljanna tare kaya kake da ƴan uwanka yanzu wani a rayuwarsa tunda yake wallahi ba a taba samun wani ya kwana yayi meeting da wani akan ya za a cutar da shi ba bakar magana kawai ya gaya masa kuma maganan nan a minti ɗaya ya fade ta wuce amma har yau tana rike a ransa ya katsa ya fewa waɗannan fa sun kwana sun muni sun tashi an yi doguwar tafiya duk wannan fa ana magana akan shirin ya za a yi da shi ne kuma aka zo aka kirkiri sharri aka sake dora masa aka ce shi barawo ne sannan aka yi sanadiyar da waɗansu ma suka zo suka yi masa sharrin fyaɗe mafi girman abin da za a dora maka a duniya fa a ce kai barawo ne ko a ce kai mai neman mata duk su suka ja masa fa sannan yanzu ba talauci suka sa shi ba sun sa shi bauta ne kuma bautar ma a ƙarƙashin mace duk wannan abin su suka ja masa amma zai ce duka ya yafe musu jama'a mu dauki darasi akan wannan don haka ka rika yafe wa mutane me aka yi maka don Allah ina roƙonku duk wani musulmi da yake jin wannan sautin ko anan yake ko a nesa yake idan akwai wani musulmi da ya taba maka wani abu don Allah ka yi amfani da wannan karatun a yanzu ka ce ka yafe masa kuma ya zama har cikin zuciyarka ka yafe masa magana ta kare kai ka san ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum kai nawa laifukan da ka tara tsakaninka da Allah kai ba ka so Allah ya yafe maka to wani lokaci kai sadakar mutuncinka da abinda wani yayi maka wannan din yafi akan ka bashi kudi ka ce ka yafe masa ya cuce ka ne ba ka ce ka yafe to wannan abun wal asina alim nan shi ma yana ɗaya daga cikin sadaka shine ka sadaukar da mutuncinka haka al-imam ibn al-qayyim yace daga cikin matakai na sadaka sannan mataki na ƙarshe na sama da dukkan waɗannan shine al-isaru ala an-nafs shine kai ka yi masa ka bashi abinda kake so sai ka bashi nakan shi ya ji dadin kai kuma ka hakura wannan kuma shine baka samun sa sai a cikin al-qur'ani sai dan kadan daga cikin mutane duk wanda ya kai wannan to wannan kan ya kai kololuwa mu koya wa kanmu yadda zaka sa wani ya fika ko wani ya fika samu kuna neman aiki da kai da wani sai ka tabbatar da cewa wane ya fi ka iya wannan aiki ko wane ya fi ka cancanta ko kuma duka cancantar ku daya amma kai kana da wani aikin da kake yi zaka iya hakura da shi sai ka ce shi yaje zamu iya haka shine malan wayusiruna ala anfusihim suna pipi ta wasu akan su sai Allah ya ce ba haka kawai ba fa walau kana bihim khasasa koda su ma suna tsananin bukata to kai yanzu kai hakuri ba abinda kake tsananin bukata ba kai ma kana so shi ma yana so amma kana da wani abun ka yafe masa saboda wancan su sahabbai fa suna bukata ma amma za su ba wani al-Imam al-Qurtubi a karkashin tafsirin wannan wayusiruna ala anfusihim ya bada wani labari mai ban mamaki na wadansu cikin magabata sun taso su mutum 30 suna da dan busasshiyar gurasa wanda ba za ta ishe su ba in sun ce za su ci sai suka yi tarikewa ana jira yaya za a yi in an ce za a ci bai shi a ce mutum 10 ko makamancin haka su ci ba su kuma su 30 ne sai suka yi tarikewa sai suka iso wani wuri sai dare aka ce kai ana jin yunwa ba to ya za a yi ba a samu wani abincin ba sai suka ce kawai to a daure kawai a ci wannan sai aka kacancana aka kacancana sai aka jika sai aka ce a kashe wuta kawai kowa ya diba in irin mu ne ka san warwaso za a yi sai iya inda karfin ka ya kare wallahi saboda al-itharu ala an-nafs kowa sai ya ji kai ni barin hakura wane ya ci wani ma bari ya hakura ya ci sai aka yi ta motsi ana haya 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 akan in an gama ci daga baya za a kunna wuta ana kunnawa sai aka samu koloma ɗaya ba wanda ya ci saboda kowa yana fatan a ce wani ne ya ci kowa yana jira wani ya ci sai zama ko mutum ɗaya zuciyar su ala kalbi rajulin wahid yaushe zamu zama irin haka musulmi ne fa kuma magabatan mu kuma wai mu ne ahlus sunnati wal jamaa ina jamaa bayan yanzu za ka yi yaudari mutum ka nuna kana son sa kana waye alhali duk wani dan abu alheri in yazo kai ka canye kai ba za ka dan san masa ba saboda haka don Allah jama'a mu yi koyi da magabata wajen yadda za mu sa wani bukatarsa in dai ya fi mu bukata to mu gabatar da shi akan kawunan mu Allah ya daidaita tsakanin mu Allah ya kara mana dankon zumunci da yan uwantaka Allah ya kara mana son juna والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته